Assalamu alaikum masu saurari, barka da wannan yammaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jama tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 14 ga watan Mayu na shekarar 2021, filin namu na nishadi ne.
Zara'u yau mun samu bakuncin wani sabon mawaki da kuma jaruman fina-finan masana'antar Kannywood,
sannan kuma muna tafe da shirin kulama daga zauren girke-girken mu.
Masu saurare, sai ku ta zo mu ku saurari shirin yau da gobe.
Sauraro, za mu soma shirin namu ne da kai ziyara Kano ta Dabo, inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta samu tattaunawa da wani sabon mawaki wanda yake sojan ruwa, wato Navy, amma kuma mawaki.
Suna na Shafiku Shehu, amma ana kira da suna Shafi Anur.
Ce Shafi Anur, wannan waka da ka fito da ita kwanan nan ta soyayyen nan?
Me ya hankali ka kai wannan waka? Abin da ya hankali na na saboda wani babari wanda ya taba faruwa da ni a lokacin da na samu tana na farko, yanda na ji kuma kamar yanda na ga sauran waka sun mai da hankali ne kamar ga maganar soyayya kawai tsakanin kuci da mata. Har yanzu ba a samu wanda ya taba fadda wata wanda ke da alaka da ta ba, haka misali. To shi ne kawai abin da ya bude ni ga ya kamata shi ma da a nuna irin albarka da kuma silas na yanda ake ji idan aka haife shi.
To wato ita waka soyayya ne tsakanin iyaye da
ƴaƴansu? Waka ne tsakanin kawai irin soyayya na nuni da waka ne suke fahimtar da mutane irin alaka na soyayya ta da mahaifi. Wacce shi wannan soyayya ita daban take, a irin waka a cikin wakan kina din da nake faɗa cewa shi son da ai a ƙarƙashin zuciya yake. Ta wanda aka haifi, wanda soyayyar ta tsakanin shi da iyayensu, wannan son shi daban yake, a ƙarƙashin zuciya yake.
To a rera waka, a
ɗan rera mana wasu baitoci daga wakan. Sha Allah, kamar yadda mun faɗa a cikin wakan, shi ne so na ƙarƙashin zuciya ne mai daɗi. Da mai daɗi haka na dinga wadaita. Ko kuke na son ku rera miki ne kamar yadda na rera waka?
Na rera mana ko?
So na ƙarƙashin zuciya ni daɗi, da mai daɗi. So na ƙarƙashin zuciya ni mai daɗi, da mai daɗi.
Al-Barca,
daban da wannan waka akwai wata waka ka da mutane aka ma aka dan san ka da ita ta lulu
lulu
ita ma ita soyayya ce
ita wannan na soyayya ne dai wannan yayi dangance tsakanin miji da mata ko saurayi da dubarsa
amma su sauraro za su so su san da dai kai jami'i ne na kayan sarki kuma kanka sai gashi kana waka wanda ba saba ganin haka ba
eh to shi aikin soja kowanne kika ganin shi ya shiga aikin soja yana da alaka da wani abu da Allah Ubangiji ya miki baiwa a kai wani dan kasuwa ne kafin ya shiga aikin soja wani mawaki ne dukkan sojoji da ke zan su da wani suna da alaka da abu wanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya ba su a matsayin fasaha shine kamar misali akwai malamai a cikin mu akwai nurses a cikin mu akwai kuma da daban mutane daban-daban to kin gani to a yi haka ne abu ne waka kuma ba abu ne wanda ce misali na tsage shi ba ko na fara sha abu ne wanda tun ina secondary school lokacin ana makarantar secondary school na kan ɗan rera na kan yi abubuwa na haka kuma na kan zauna haka idan ba da aikin ina rubutawa sai ba abu ne wanda na tsira yanzu abu ne wanda aka fara shi tun ana aiki yara
abin da zai ba mutane mamaki ga ka soja to soja shi yana da lokacin da har zai zauna ya yi waɗannan rubuce-rubuce ne?
Eh, ina da lokaci saboda idan muka tafi ruwa ni soja ne amma sojan ruwa idan muka tafi ruwa haka za a kai lokacin da ba a cikin jirgin kowa ya gaji da juna ba ma san ba magana da juna so sai daga hanyar can sama akwai hasumiyar jirgi inda direban jirgi ke ta gaba da ake cewa bridge da ke zauna na a gaba iska yana dukana ba da aboki fiye sai wannan wakokin na ba to a nan dai gasali asali ma abin ya tsara har zuka ne na rubuta wakoki da dama wanda kuma har na zuma na shiga studio ina rerawa
to kawo yanzu kana da wakoki kamar guda nawa
gaskiya yanzu ina da waka a rubuce dai a kasa ina da waka fiye da 50 amma waɗanda na yi sosai a yi shi kuma wani sirri ne wannan akan ruwa idan kina zaune Allah ya kai kamar ana maka wayan abubuwa ne za ka rinka tunani saboda ba ka magana da kowa kana zaune kai ka rinka tunani shi kar suna yi abu ne yawa irin haka na to sai in zauna kawai in ɗauki littafi da bayan ruwan dinga rubutawa idan shi abubuwa za ka gamsu abubuwan inspirational shi idan suna zo maka idan kana ruwa.
To shi akan ɗan je kamar a gayyace ka kamar ka zo wajen taro haka a gudanar da waka?
Eh sosai an sha gayyata ta to amma yanayin aiki baya bari na tafi in yi wannan to sai dai da kuma daga bayani yanzu daga da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dama ina da kudirin garin aiki kuma ba wai na bar aiki bane dan waka na bar aiki ne saboda ni dan kasuwa ne patron waka din ma sai yi bijiri na da kasuwanci to yanayin aikin so yake san baya baka dama kuma na kai wani matsayin da ya kamata a ce yanzu na zauna na huta da iyali ka
to kun lokacin da kake waka tsakanin kai da abokan aiki shin ba a fuskanci tsangwama ba?
Eh to sukan mun dariya sun suka ga na zauna su dinga mamaki ba da ba san ba ne nake rubutawa ba wai sai dai kake rubutawa haka za su ga sun zauna nan shi za su zauna a ta rubuce rubuce dauko wannan paper kina kuskure in ya ce wajin to zuna zauna da su haka za su ta kallo suna mamaki wasu kuma suna dariya sa ni nake rubuta ni kuma ina yin wannan ne a matsayin nishadi to har kuma nazo ina rerawa abokaina haka sai suke ba ni shawara ta to ai ga wasu ma suna yi wanda ma Allah ya ba su irin fasaha kamar kuma suna yi haka ma wanda ba su kai ka ba to kai me zai hana ka shiga studio kai to kuma Allah misali lan ka shiga na shiga na yi rubutun murja ita ce waka na farko na fara fitarwa da kuma na yi waka har kuma ake mamakin ma wai an sai upcoming artist wanda bai taba shiga studio ba yi waka amma kamar ba dan koyoyi waka ba
to yanzu menene buri ina kake so ka ga kanka a harka ta waka?
Eh ina son in ga kaina a sahun jarumai a cikin mawaka na misali especially ne yan arewa wanda ba wai ko ina waka ba ba irin sauran mawaka wanda suka fita daga al'adun su a kasan da tafi na sahun mawaka na Hausa wanda suke rarrawa kuma suka tsaya a iya al'adun su ta Hausawa
kai
ka ga iya al'adar ka ta Hausawa ce? Kuma ba na son fice a wannan zaɓen.
To, amma kuma ina ga kamar launin waƙar taka ta yi irin ta zamani. eh kuma ka ce ka tsaya a iya al'adar ka ta Hausa
eh to sai abinda nake yi da irin al'ada ta Hausa sai idan kika kula ba irin waƙoƙi ba irin waƙoƙi bane wanda za a iya cewa buga shi a club ko kuma wani abu waƙoƙi ne kamar wanda suna magana da mutane kamar ina magana da mutane ko kuma ina fitar da sakuna wanda a tarihin waƙoƙin Hausawa duk waƙan da Bahaushe zai yi zaki ga wani ana koyon kalamansu da kuma irin abubuwan da suke faɗa wa sanin waka ce suke kamar sanu abin da kike je ke shashi na waka ta kamar wa'azi ne so kun da yi wa'azi ba za a tashi da waka ba amma in ka saurara ki ji akwai abubuwan da yake faɗa wa inda za a yi amfani da su sai ka ga rayuwa ta inganta ba wai an yi waka ba ne da yi wajen ko kuma ba abin da babu manufa a cikin ta.
To mafi yawan mawaƙa suke yi ƙorafin cewa waƙar Hausa tana baya idan aka kwatanta da yadda ƴan kuda suke yi waƙa. Shin a ganin ka waƙoƙin arewa za su kai ga na kudu a nan kusa kuwa? Ko ne yake yi na sawa ba sa kai waƙa?
Haka ne za su iya kaiwa har ma su yi idan mu na mu suka ba mu goyon baya kin san mun Hausa suka ce Bahaushe ne Bahaushe. So ba da naka a buki sai malam Bahaushe yawanci abubuwan da ke sarki kike ganin cewa su waɗannan mawaƙa na kudu suke ci gaba a yawanci zaki da ƴan uwansu ne suke dunguza su ko kuma ma'ana yanzu idan aka samu biki ko wata harkar da za a kirawo maimakon a kirawo Bahaushen mawaƙin arewa tun da muna da su sun fi ra'ayinsu je su ɗauko mawaka daga kudu wanda wannan sun ga ci baya ne maimakon ka ɗauko na gida ya taru da kai da dole ne in ka mai mawaki ya samu cigaba za ki dashi baya ɗan kuma ya ɗora shi a wannan sana'a kuma an samu aiki ga masu shiga wasu da dama sun je sun ɗauko na waje to su kuma ƴan uwansu idan suka tashi ba za su ɗauko naku ba sai dai su ɗauko ƴan uwansu su ƙara dunguza su gaba to kin ga irin abubuwan da ke kawo mana cikas da ci baya a harkokin wannan arewa.
To waye jigonka a harka ta waka wa kakan da ka ji ka ya kamata in zama kamar wani ko kuma wani
gaskiya ni ban da wani wanda nake shi nake na kalla na ji ina so wai zama wani a kamar yake ka fahimci waƙoƙi na yene waƙoƙi na daban yake da sauran waka amma kuma ina da mutane yawa ina da wanda suke buge ni a cikin mawaka a yanzu gaskiya alal misali ina matuƙar ƙaunar waƙar a jijita sannan ina son waƙar a hannun su breka ta cikin mawaka ku na Hausa.
To na san hip hop ne ko
ka ji ce ma eh nawa hip hop ne ina hip hop ina R&B sannan nakan ina da cikin waƙoƙi na ma akwai wanda sun fi su da agan rap da jin sun da ke kiran su da Hausa ba.
Gambara.
Yawa gambara.
To a sake rera mana tunda an ɗan yi hira da yawa a rera mana wata waƙar taka wacce ta kwanta maka a rai.
Eh to waƙoƙin da suka kwanta ma a rai wanda na fitar sabi shi ne Ogul Abiyat. Ogul Abiyat watan farin jiki kenan. Eh to ai larabci ne Ogul Abiyat amma kuma ake cewa amshinta da sauran baitotanta na Hausa ne.
To a rera mu.
Ta shi kenan. سلم عليك رينا سلم عليك رينا نوايك بوري وزوجيا كيتي بورينا ناشانك ألواشي بالبنك الدنيا كودا من جد آخرة يمكنك كونا أدلا ما تنخور عيني سوما تقسم شهيدا من ديرنك يا دنيا تكيتي بورينا
واتهور إن تشير هذا طريق كافيكينا واتهور ذاك ما أجلنا تجي
eh hadisi ya nuna mana cewa matar ka ta aljanna ita ce matar ka ta gida ita ce ta kuma matar ka ta aljanna haka ne wanda aka nuna cewa idan ba ta kuka mutu matar ka da kuka aura a duniya ita ce matar ka ta aljanna to kin ga ba ƙarya ne ba wannan magana ce wanda hadisi ne ya riga ya mana ita shi yasa na amfani da wannan damar da ke isar da wannan sako.
To wace shawara gare ka a tambaya ta ƙarshe ga ƴan arewa da kuma abokan mawaƙa abokan sana'ar mawaƙa?
Eh shawara ta ga abokan na mawaƙa wanda Allah Ubangiji ya masu ya samu shi kuma da ya shi ma ya kokari akwai yara wanda suke da fasaha na irin wa'in abubuwa amma ba su da ƙarfi bai kokari ya taimake su da irin haka ne yan kudi suka bi mu ci gaba wanda idan suka kai wani matsayi su yanzu ba suna suke nema ba suna har daga an samu amma su abin da suke nema kawai ya za a yi wa daga wani shi ma ya fito saboda babu a tarihin waka babu mawaƙin da ke ci gaba da shanawa har ya lokacin sa akwai lokacin da za ka kai kuma an gama yayinka don haka idan ka taimaki wasu sai daga ka zama a matsayin mai gida na wasu inda ka taimaka ba to in iya shawara ta zama waka sannan kuma shawara ta zama da kika ce da matasa a nemi sana'a ba da sai waka ba kowa ya shiga shi Allah ya ba shi kada babu wanda a sa su da ta'ala ya halitta don talauci to kar mu jira gwamnati ko ba ya san shi ne da kansa ya shawara ta ke nemi matasa.
Hanyoyin tuya an manta da albasa ka san al'adar shirin muka yi wa mawaƙi kitse ya yi mana baiti ko ya mana amshi yanzu idan muka ci tsika za ka iya wa VOA baiti ko amshi ko ko za ka sha kayi
a ba zan sha kayi ba ai abu ba aka ake yi ba a jiki yake kuma a jini yake
to bismillah
to shi kenan VOA za a yi wa kuma mai tambayar za a yi wa
ita VOA
za a yi wa to shi kenan VOA ta shirya maka amsa ku saurare ta akwai ma'ana rarita akwai fadakarwa yan uwa don haka sanu mu saurare ta BRD ta sharma ta Hausa.
Na iya cewa an sha da ƙyar ko kuwa
a to eh to an kusa shi da kirkin tunda abu ne wanda aka ce an ma da rikiya ba ka shirya ba
ai da haka da haka yake a cikin
a sha da kirkin da ba a ce ba a yaban kai
shi shi ya suka ce ba a yaban dan kuduru ko
eh ba a yaban dan kuduru sai ya mutu da ya su ko
ya tuka shi kana rawai to muna gode amma muka su ji ba ruwa na to madalla muna godiya shan shi ne. Shirin yau da gobe
har ila yau baraka ba ta yi nisa ba yanzu kuma za mu ji dalilin fim din ishara daga bakin Falalu Dorayi.
Assalamu alaikum, sunana Falalu Dorayi, marubuci kuma director mai shiryawa sannan mai fitowa daidai haka a cikin dana fili. Me
yasa kake shirin
fim din ishara? To fim din ishara kamar tunani ne na Falalu Dorayi tare da aboki na Mustapha na Fraska su tare muka dan yi abubuwa na fadakar da mutane abin da ya shafi gwamnati da kuma al'umma wanda ana ta korafin cewa har yanzu ba mu yi wani abu da ya shafi abin da ya shafi harkar kidnapping ba. Wannan ya biyo bayan da muka yi wani shiri na tebur mai shayi ne tsawon minti hudu da irin yadda muka fadakar da al'umma cewa ba iya shugaba ɗaya za a zauna a sa a gaba a ta magana a kansa ba, ya kamata a gane cewa akwai wakilanmu da suke nan arewa inda an ba su makamai amma ba a jin duriyar su ne suke da wannan makamu shin arewa ba ta musu bane da su taimaka musu ko kuma iya su da iyalan su za su taimaka. To wannan yasa muka dauki salon bari mu zo mu yi wannan abin. To bayan mun je muna zauna muna abin nan sai muka zauna da wata kungiyar suke ta a ita wannan idea ta mata ya kamata mu haɗu tare da mu da ita mu gabatar da wannan abin. Ishara bayan an rubuta shi an gabatar da shi kuma alhamdulillah ya fito kuma kowa ya ga irin yanda ya tasiri akan abubuwan da ake bukata.
To ka ce kamar yadda kuka kan ɗan cebur mai shayi wannan ma sannan su da mutane ne a duma kan cewa ba duk ne ke da gara akan wani cikin ba. Shin wannan akan al'umma aka ɗora laifin boko akan wakilan?
A shi wannan ba ma bai ma shafi al'umma ba, al'umma su ne victim a cikin wannan, ma'ana su ne abin ya shafa. Mun dauki laifin kacokan mun dora gwamnati sannan ko mun dakan al'umma cewa mun dauki laifin ka cewa kan mun dora gwamnati sannan mun dauko su al'umma mun nuna musu matsayin da ya kamata tsaya idan masifa ta same su bari mu bada misali shi ne a cikin character da suke cikin kida ishara zaki ji yadda muka fitar da sakon gwamnati daga bakin Kamai da bakin Yusuf Haruna Baban Tinubu akan gazawarta da yaudarata da kuma irin yanda ta kibada abin da ya dace koda tana yi abin ya gaza dalili kullun zaki ji sai dai a shiga a kashe a debi mutane a ci zarafin su wasu sai sun biya fansa sannan a sake su kuma in an kai kara wajen gwamnatin ba ta iya yin abin da ya kamata mun fadar da wannan sannan kuma mun nuna cewa gwamnati ba a bukatar kullun ka zage ta in ka ce zagi za ka yi ta hukunci ba zai zama mai kyau ba dalili zagi bai gyara al'umma kuma bai gyara shugaba sannan mun fito mun nuna mutane cewa matsalar da aka samu a baya ta Boko Haram addu'a ce ta tasiri dan lokacin babu makami da aka iya tarar Boko Haram da talaka ita Boko Haram yace bari ya rama abin da take masa da ibiga ga gwamnati ta kasa yi masa dole addu'a ya sa gaba addu'a ta zo sai tasiri yanzu da arewa ko ina Boko Haram akwai amma yanzu sai dai ka ji ta abuna abarnon ma san wasu gurare suna cikin daji fadan sa rika noka iske sai dai su shigo su faki ido su gabatar da abin su koma wannan yayi nasara to sai muka ga to wannan gefen su talakawa tun da gwamnati a wannan din ma na su masu tada kayar baya su zo su kwashi mutane sai an biya kudin fansa tun da abin yaki cigaba yake baya to kar dai a manta da waccan addu'a da aka yi a baya wanda kuma ita tasiri a wannan mutane kasturin ga guduwa su ringa tsayawa ba wai akwai mutumin da suka ce to in masifa ta yawa ana ta kashe ka dole gudu mu ba ce maka ka a gudu ba ba ce maka kuma ka a tsaya ba abinda muka ce shine waɗanda suka gudu su je su tafiya su amma waɗanda suka rage to su tukufa su Allah a gaba kuma duk mutumin da ya je wa Allah da bukata zai ga yadda tasirin addu'a take a gurin sa na fito ne na fito a ɗaya daga cikin malamai uku ne a cikin akwai Aminu Ali Baba akwai Malam Hussein Salakoji sai kuma ni da na fito a malami na kashe wanda na gabatar da addu'a lokacin da masifar ta yi tasiri gaskiya halin da arewa ne saboda mu victim ne ai an kama mutanen mu guda biyu an taba kama Alamin Buhari an taba kai wasu mishin Buhari dan Allah ne ku kutar da shi a kama abokan su to kin ga duk mu ma abun ne sanan kuma dukkanin mu matafiya ne muna ganin irin masifar take faruwa karshen ta kullun ga taron lokaci kenan da lokacin da ya kamata ku bar gari da lokacin da ya kamata ku fita gari to dukkanin mu sanan kuma dukkanin abokan mu da suke garuruwan da abubuwan san suke faruwa suna gaya mana sannan akwai babban producer din mu ma wanda sai da kan mahaifin su a Zamfara Ahmad Hashim kuma producer ne babba a Kano kuma yanzu sai ya je gona aka dauke shi sai da suka ga gurin fasa to duk abin ya shafe mu yanda ya shafe al'umma ya shafe mu shi sa muka yi hannunka mai sanda akan cewa to ga irin matsayin da muke tunanin mutane suke dauka
manta da filin kwalamar mu ba duk da karatuwar lokaci ga maimaicin bayani akan tuwon dalayi da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta taba aiko mana a kwanakin baya daga jihar Kaduna.
Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a bangaren mu na girke da girke a cikin shirin mu na yau da gobe. A yau ma muna tare da malama Hawa Marazain wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasu na Maiduguri. Malama bismillah, me muke da shi yau?
To assalamu alaikum jama'a, yau zan koya muku yadda za mu yi tuwon dalayi daga Maiduguri. Tuwon dalayi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba.
To tuwon dalayi,
shi dalayin gari ne daga gero ake yin shi.
Kice shi sa kike danga da Fulani wanda duka kuna cin gero kenan.
Muna ci sosai ma kuwa. To shi tuwon dalayi idan kika nemi garin ki na dalayi, to kika yi talgenta, kika sa a wuta, to zaki zauna ne a wurin shi, ba za ka tashi ba yanda za a ka tashi ka bashi, saboda in kika bashi zai yi gudaji.
To ai malama kaman kin dan hanzari, shi kin ce daga gero ake yin sa, ya ake sarrafa shi?
Gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba, akwai masu asali su wannan bangare ne daban su suke sarrafa shi.
Sai dai ya
gari ne to zaka zo kai zaka dama shi. To in kai talgen shi, to nan fa shi din zaka yi ta juyawa, ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba.
To kenan da kauri ake
yin talgen? Da kaurin shi ake yin shi sosai. So shi yana kana juya shi ne, yana kauri, yana ƙara kauri har sai ya zama yayi ƙarfi. So idan ya fara ƙarfi zaka fara zuba mai mangyada.
Au,
ana tuka shi ana dan sa mai mangyada.
Shi tuwon ake sa mai mangyada? To man shanu fa ana yasa?
A'a, mangyada to muke sa mai. To ana tuka shi ana sa mai mangyada har zai zo ya karfi ya zama tuwo. To in yayi karfin nan ya zama tuwo, za a kwashe shi. In an kwashe shi a kwano inda kika san glashi, haka zaki kan shi.
Wato yana kyalli?
Yana kyalli.
Me yan mutane na tunkewa?
Yana kyalli sosai ma.
To
wannan tuwo kuma akan ci ne, wasu ma jan dadin shi, wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban ba, sukan ci da miyan stew, amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye, miyan alayyahu haka.
To miyan yakuwa
ne? Yawwa, miyan yakuwa ko miyan egusi,
ko miyan gyada
haka wani lokaci, ko miyan gyada, duk mukan ci da shi.
To ana sa ma miyan nama ko kuma?
Ana sa ma miyan nama.
To irin wannan tuwo ana ba baki
sosai ma?
Muna shirin zuwa Maiduguri nan naga saboda.
To aiko ki garzaya, ya kamata ki garzaya ki zo.
Saboda tuwo ana ganin shi na
gidi. Ya kamata ki garzaya, ya kamata ki zo saboda ki ci wannan tuwo.
Zan taho miki da buhu-buhun Fulani.
Yawwa, aiko wadai mutanen namu ba, ai gwara su zo su ci.
Su ga yadda ake sarrafa gero ba.
Su ga yadda ake sarrafa gero ba irin nasu ba, sai dai su yi fura su yi dambu.
To Fulani ya kalubale gare ku. Ga tuwon dalayi.
To gaskiya tuwon dalayi kenan.
Jama'a, abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati, don haka anan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da tattauna gabatar da shirin Zahra Aminu Fage, sai kuma Julie Lovers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. You're the one.